kamo Sawaba FM akan mita 104.9. Masu sauraro Muhammad Bello da bai ke fatan kuna lafiya. Wa cikin shirin na madubin duniya za ku ji cewa ƴan Republican a majalisar dattawan Amurka sun gabatar da wani kudirin sama da dala biliyan 500 domin gudanar da ayyukan raya ƙasa. Wani rahoto da sashen binciken kuɗi na kotun kolin Faransa ya fitar ya bankaɗo wasu matsaloli wajen bibiyar yadda ake tafiyar da taimakon kuɗi da ƙasar ta bayar a yankin Sahel. A jihar Kadunan Najeriya an halaka ɗalibai uku nan cikin waɗanda ƴan bindiga suka sace daga wata jami'a mai zaman kanta. To akwai kuma filin inda aka kwana.
Harkanin ta abin da ke cewa social media wannan harkar sadarwa ta zamani din mutum sai ya iya bakin sa zaka iya magana yanzu wannan magana da muke da kai za a iya aje ta sai ban shekara 10 nan gaba ko 20 na taka wani mataki sai a dauko a ce ai kai ka ce kaza
muna tafa da ƙarin bayani idan muka leƙa jamhuriyar Niger masana ne ke ci gaba da kumfar baki game da karuwar hare-haren ƴan bindiga da kasar ke fuskanta
su wannan mutanen ƴan ta'adda za su yi kokarin su nuna su ma suna nan kuma lagon su bai karaya ba ko dake kuma a tarihi tunda suke wannan haraka ta su lokacin azumi wasu lokuta ne wanda suke zafa kai hare-hare
to za ku ji karin wasu rahotannin bayan waɗannan amma da farko zan karanto labaran duniya Yar Republican a majalisar dattawan Amurka sun gabatar da wani kudirin dala biliyan 568 mai wa'adin shekaru 5 domin gudanar da ayyukan raya ƙasa. Kudirin daina a matsayin kishiyar wanda gwamnatin shugaba Joe Biden ta gabatar na dala trillion 2.3.
I think it's important for you all to realize that this is the largest infrastructure investment.
Senator Shelley Moore kenan wanda ita ce ta gabatar da kudirin take cewa yana da muhimmanci mu fahimci cewa wannan shine kudirin raya ƙasa mafi girma da Republicans suka taba gabatarwa. Ya mai da hankali ne kan gina hanyoyi da layin dogo da kuma gadoji da bunƙasa samar da ruwan sha. Tuni ɗan Democrat suka kalubalance kudirin wanda suka ce bai taka karaya kariya ba. To a dai Amurkan Majalisar Wakilan Kasar ta amince da kudirin mayar da garin Columbia jiha ta 51. Kudirin ya samu amincewar 'yan majalisu 216 cikin jimillar 208 da ke darin jayin jam'iyyar Democrat.
DC residents are Americans and they deserve the equal rights our national ideal.
'Yar majalisa Caroline Maloney kenan take cewa mazauna garin Columbia su ma Amurkawa ne da suka cancanci cin gajiyar duk wasu haƙoƙi da kasar ta alƙauranta wa sauran. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya bayyana shirin sanatar barta kwaransa na Ukraine Volodymyr Zelensky a fadarsa ta Kremlin, amma ya kafa masa sharaɗin zama tare da 'yan aware domin tattaunawa da su kan rikicin yankin Crimea. Yayin ganawa da shugaban Belarus Alexander Lukashenko, shugaba Putin ya ce Zelensky na iya kawo masa ziyara a birnin Moscow kowane lokaci daga yanzu. Gaitar na zuwa ne bayan Zelensky ya buƙaci zama tare da Putin a yankin gabashin Ukraine, inda ake fargabar tsanantar rikici tsakanin sojojin Ukraine da 'yan awaren da ke samun goyon bayan Russia. Sai dai Putin ya hakikance cewa sai dai su haɗu a birnin Moscow. To kuna shan labaran duniyar ne a cikin shirin madubin duniya. Likitocin jagoran adawar Rasha Alexei Navalny sun buƙace shi da ya gaggauta dakatar da yajin cin abincin da yake yi bayan kwashe makonni uku da farawa, abinda ke barazana ga rayuwarsa. Likitan na Navalny, Yaroslav Ashikmin, tare da wasu abokan aikinsa hudu, sun gabatar da sanarwar da ta buƙaci Navalny ya kawo ƙarshen matakin da ya ɗauka domin tsira da rayuwarsa. Sanarwar da aka wallafa a wata jarida mai zaman kanta ta Media Zona ta ce muddin aka samu ɗan lokaci yana ci gaba da gudanar da yajin za su rasa damar iya kula da shi. Sun yaba da goyon bayan da yake samu yayin da aka kai shi wani asibitin fararen hula da ke Vladimir domin bai wasu likitocin damar duba shi. A larabar da ta gabata, dubban magoya bayansa sun gudanar da zanga-zanga a birnin Moscow da wasu garuruwa domin buƙatar ganin an sake shi. Sashen binciken kuɗi na kotun kolin Faransa ya fitar da wani rahoto kan ayyukan soji da na farar hula da ke da alaƙa da tallafin da ƙasar ta bayo ƙasashen yankin Sahel, inda rahoton sashen ke sanar da gano matsaloli wajen bibiyar yadda ake tafiyar da taimakon kuɗi da ƙasar ta bayar a fannin ayyukan tsaro da ci gaban da ke fuskantar koma bayan rashin kyakkyawan tsari. Alƙalman da hukumar samar da ci gaba ta Majalisar Ɗinkin Duniya da PNUD suka fitar sun nuna cewa yankin Sahel ne fi fama da matalauta a duniya, inda kuma a nan ne aka fi samun karuwar haihuwa a tsakanin al'umma. Daga shekarar 2012 zuwa 2018 kudaden tallafin da Faransar ke bayo ƙasashen yankin G5 Sahel sun rubanya gida biyu, inda suka zarta miliyan 580 zuwa sama da euro biliyan 1.3, kudaden da har ya zuwa yau ba su ba da damar inganta rayuwar al'ummar yankin ba. to karshen labaran kenan. To a fannin rahotanni da zamu somo daga Najeriya yayin da ake tsaka da jimamin sace wasu daliban jami'ar Greenfield dake Kaduna in bindigar da suka yi wannan aika-aikar sun harba uku daga cikin daliban gwamnati wacce ta tabbatar da harbe daliban uku ta ce an tsinci garwokin sa a wani kauye dake kusa da jami'ar mai zaman kanta dama dai an rawaito cewa in bindigar sun buƙaci a basu naira miliyan 800 a matsayin kudin fansa daga Kaduna ga Nura Muhammad Ringim da ƙarin bayani
Wace ranar Juma'an nan ne dai aka samu labarin gano gawawwakin waɗannan ɗalibai guda uku daga cikin ɗaliban da 'yan bindigar suka sace daga jami'ar ta Greenfield da ke garin Kasarami na ƙaramar hukumar Cikun a nan jihar Kaduna. Tuni kuma gwamnatin Kaduna ta tabbatar da wannan labari na halaka waɗannan ɗalibai waɗanda aka sace daga makarantar su a daren Talatar da ta gabata bayan da wasu 'yan bindiga suka kai hari wannan jami'a. Suka kuma halaka ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan makaranta kafin su yi awon gaba da ɗaliban da har yanzu ba a tantance yawan su ba a wata takardar sanarwa da ma'aikatar tsaro da harkokin cikin gida ta jihar Kaduna ta fitar mai sanya hannun kwamishinan ma'aikatar Samuel Aruwan gwamnatin jihar Kaduna ta bayyana cewa a wani labari mai so sa zuciya an halaka uku daga cikin ɗaliban jami'an nan mai zaman kanta mai suna Greenfield University dake garin Kasarami kan hanyar Kaduna zuwa Abuja sanarwar dai ta ce an tsinci gawawwakin ɗaliban uku ne a ƙauyen Kwanar Bature mai yar karamar tazara daga jami'ar dama dai wasu rahotanni sun bayyana cewa 'yan bindigar sun buƙaci a basu kuɗi har naira miliyan 800 kafin su sako ɗaliban da suka kwashe daga wannan jami'a mai zaman kanta wasu dai na ganin wannan mataki da 'yan bindigar suka ɗauka kamar martani ne ga gwamnan jihar Malam Nasiru ɗan Rufa'i wanda ya sha ayyana cewa ba zai tattauna da 'yan ta'adda ba kuma ko dan cikin sa aka sace ba zai biya kuɗin fansa ba Nura Muhammad Ringim Sawaba FM daga Kaduna a Najeriya
to a gaida Nura Ringim kuma har yanzu muna Najeriya amma arewa maso tsakiya inda biyo bayan samun rashin fahimtar juna tsakanin wasu kabilan yankin gundumar Duku dake karamar hukumar Jau ta jihar Niger dangane da takaddamar filayen gonaki da kiwo Mahukunta a yankin sun ce tuni suka dauki matakin dakile faruwar barkewar rikicin kabilanci. Honorable Bello Bako Galadima dake zama shugaban karamar hukumar Tarjau a zanta wasa da wakilin Muzakkar Adamu Kontagura ya bayyana irin matakan da suke ci gaba da dauka domin samar da tsaro da zaman lafiya tare da jaddada matsayarsa ta soke ayyukan 'yan sa kai da yace su ne musabbabin tayar da hankula a yankin maimakon aikin samar da tsaro na yaki da 'yan ta'adda da suke ikirarin yi. Ga hirar tasu
sai kabila na Hausawa da ke wannan yanki sun zo min da koke-koke akan cewa mahi yawan gonakin da suke nomawa da kuma waɗanda dajin da ake sarawa ya zama yanzu nan wannan kabilu da ke nan masu ikirarin sun shiga sa kai tare da sanin ainihin dakacin da ke kula da wannan yanki suna musu barazana da rayuwarsu akan rashin ba su yarda su noma wannan gonakin ba to wannan shine dalilin da yasa na je na ce dukkan dakatun da ke wannan yanki da masu gona na bukatan ganin su a nan gidan hakimin uban kasa din sannan da bayan mun hadu su ma bangaren 'yan sa kai da su sarakunan suna nan da waɗanda suka kawo kokokin su ga dukkan maganganun da aka yi na zo na tantance na kawo bayanai na guda biyar ko na ce shi wannan dakaci din na gwanda domin an ce ba duke ne so ya jona da 'yan sa kai suna masu nan barazana shi yasa na ce to duk wani gona da take yankin masarautar shi ko Bahaushe ke nomanta ko Badakare ke nomanta ko Baduke ke nomanta ne na bashi umarni ya tabbata cewa wallahiyan wa'annan kabilu da ke noma a wannan yanki ya na hannu Ubangiji na hannun shi kada ya yarda wani abu ya faru ɗaya daga cikin su akan barazana da rayuwa ko adam ko aka samu matsala ko ya tabbata shi ma zai samu matsala in kuma ya sani cewa talakawan kasar da yake jagoranci suna son shi kuma tara su ya ba su umarni kamar da ni na bashi don zaman lafiya muka dawo ga 'yan sa kai har yanzu su kuma ina gaya musu maganar sa kai a wannan ƙasa yankin karamar hukumar Jau babu ta na soke da tunda abin da suke yi da sun dauko aƙida na taimakon al'umma na tsaron ƙasa to yanzu ba shi bane abin ya koma suna shiga gonakin da ba nasu ba shine mutumin ci maka dan sa kai yazo yana mutum hukunci kamar kotu wani ma habulala ake cikin kasuwa wani kuma a hana alkali ya sa baki wani a zo a hana ma sarki ya sa baki ba ya daba haushe shiga wani wuri ba wani da shahi gona kenan ma ba ya daba hillaci shiga wani wuri ba abin da shahi wurin kiyo kenan shin duka hillanin da suke zaman barayi ai akwai hillacin da yake shi karan kan shi ya barawo zai kashe sannan babu kabila da babu bata gari ba ma kuma kace to ko wani hillaci ka gani kamar hukunci kai adalci wurin nan to in shi na ta dabbobi tsakanin da Allah kuma bai taba kayanka ba to menene ne zamantakewa dukkan mu ƴan Najeriya ne to kaga suna son su ci gona da li saboda haka muka ce to zaman lafiya shine cewa wannan kungiya ta sa kai ni na so ke ta garma hukumar Rijau idan zaka taimaki ka sa ka je ka shirya da banga
la'akari da kasan ma gaba ɗaya tana fama da kalubalen tsaro kuma sai gashi a daidai wannan lokaci ka soke ayyukan ƴan sa kai din shin kana ganin hakan ba zai kawo na ƙasa a al'amarin tsaro a yankin naka ba
a'a ai sai ta sa kai yoshi ta tsira ai kwata kwata sa kai ta shigo ne ba to shekara ɗaya ba ni kuma na mulki shekara hudu suka wuce shekara uku da na gama tsaitsuna ai babu sa kai kuma Allah na taimakon mu
wasu zasu ga cewa suna da rawar da suke takawa musamman a yaki da waɗannan ƴan ta'adda rusa su ana ganin kaman zai haifar da wani illa maimakon a ce a rusa su me zai hana a ce kila a gyara tsarin nasu
da yake ba suna da wani constitution bane da suke an wanda shi ko
wani doka
wanda wasu dokoki ba suna sake ne kurin karazube ai na zama da shugaban na ce idan kuna da wani dokoki da kuka shine da ku kawo mana to dokan sai ta kasance daga yankin zuru aka yi ta yankin zuru kuma sarakunan wurin da wasu masu faɗa jinan yankin zuru suka samu doka a hannu to kaga bai aiki a nan ne Niger domin dokar zuru ba ta yi Niger tunda ba jiha guda bane kuma ba lokacin gwamnati guda bane
Honorable Bello Bakwa Galadima kenan shugaban karamar hukumar Jau a jihar Niger. Azanta wasa da wakilin mu Zakar Adamu Kwantagora. To idan muka koma jihar Borno dake arewa maso gabashi a Najeriya, gwamnatin tarayya ce ta gungwaje matan da rikicin Boko Haram ya shafa a jihar da kayan tallafin sana'o'i daban-daban domin dogaro da kayuwansu. Sana'ar hannu dai na da matukar muhimmanci ga yaya mata. Lamarin da yasa da yawa daga cikin matayen ke ci gaba da rungumar ta a matsayin wani babban jigo, wata kuma take zama mai musarrafin asiri bayan sun yi aure. Ga Nazir Bashir Tsamiya da ƙarin bayani.
Wani gidan gwamnatin jihar Borno kuma shugabar mata ta jihar Dr. Falmata Babagana Umar Azulum ta kaddamar da shirin na tallafawa mata a fadin jihar da mafi akasarin su marasa karfi ne. Da take jawabi a yayin kaddamar da shirin babbar sabuwar director a ma'aikatar tallafawa mata ta kasar nan Dr. Asabe Bilita ta ce gwamnatin tarayya ta kawo tallafin jihar Borno ne domin tallafawa matasa matan da ke jihar musamman ma matalauta tare da daga darajar su zuwa mataki na gaba da yadda za su tsaya da kafafunsu domin tsira da rayuwarsu duba da yadda rikicin Boko Haram ya daidaita su Kayan tallafin da aka raba musu sun haɗa da mashin na hadari guna da injin bada wutar lantarki da injin sarrafa kayan sawa da injin wanke gashi da dai sauransu. Ana ta bangaren uwar gidan Babagana Umar Azulum Dr. Falmata ta bayyana jin daɗin ta bisa ga tallafin gwamnatin tarayyan da ta bayar. Ta kuma tabbatarwa da uwar gidan shugaba Buhari Aisha Buhari cewa matan da suka amfana da tallafin za su yi kokarin alkinta kayan da suka samu da ragewa gwamnatin jihar Borno nauyi. Inda ta ce suna sa ran su ma za su tallafa wa wasu su idan suka samu dama a nan gaba. Dr. Falmata ta kuma buƙaci gwamnatin tarayya da ta sake bijiro da wasu sabbin ayyukan ci gaba a jihar tare da ƙara samar da wasu hanyoyi da matan jihar za su samar wa da kansu kuɗaɗen shiga ba tare da sun dogara da mazajensu ba. A hannu guda ita ma kwamishiniyar mata da walwala har ma da gudanarwa ta jihar Borno Hajiya Zuwai Ragambo. Tabbatarwa da al'umar arewa maso gabashi ta yi da cewa nan ba da jimawa ba tattalin arzikin yankunan zai bunƙasa matsawar aka ci gaba da tallafawa marasa ƙarfi da kayayyakin dogaro da kai inda ta kuma bayyana matasa maza da mata a matsayin wata babbar dirka da ke tallafa da kowace al'umma daga ƙarshe kwamishiniyar ta buƙaci waɗanda suka amfana da tallafin da su yi ƙoƙarin samarwa da kawunansu riba ta yadda za su bunƙasa kasuwancinsu har ma su siyarwa da wasunsu kayayyaki. Suma a nasu ɓangaren waɗanda suka amfana da tallafin sun bayyana farin cikinsu inda suka gode wa uwar gidan shugaba Buhari da shugabar mata ta jihar da ta tallafa musu wato Dr. Falmata Umar Azulum da kuma kwamishinoni biyun da suka halarci taron.
To muna kawo muku dukkanin rahotannin da ma hirarrakin a cikin shirin madubin duniya daga nan 104.9 Sawaba FM Hadeja. Muhammad Bello da bai ke gabatar da shirin na wannan lokaci. A farkon shirin kun ji cewa ƴan Republican a majalisar dattawan Amurka sun gabatar da wani kudirin sama da dala biliyan 500 domin gudanar da ayyukan raya ƙasa. To gaba kaɗan muna tafa da filin inda aka kwana. amma kafin sannan zamu leka jamhuriyar Niger inda a can din wakilin mu ne Bashir Ahmad Gasau ya samu zarfin zantawa da wani mai sharhi kan sabgar tsaro wato Al-Qasim Abdulrahman biyo bayan yadda hararen yan bindiga ke ƙara karuwa a yan makonnin nan wannan na zuwa ne a daidai lokacin da sabuwar gwamnatin shugaba Bazoum Muhammad ta fara jin ragamar kasar bayan da wa'adin tsohuwar gwamnatin Muhammadu Yusuf ta kare lamarin da ya sanya bangarori da dama ke tufa albarkacin bakin su ga hirar wakilin namu
lalle ana samu hare-hare daga lokacin da tsohuwar gwamnati take bankwana da sabuwa wanda yanzu ta dauka wanda ke kuma abubuwa ne wanda suka zo da dama haka a lokaci guda na daya a duk lokacin da ake samun irin haka wani gwamnati don su wannan mutanen yan ta'adda za su yi kokarin su nuna su ma suna nan kuma lagon su bai karaya ba ko dake kuma a tarihi tunda suke wannan haraka ta su lokacin azumi wasu lokuta ne wanda suke zafa kai hare-hare to di irin sharhin da ake yi na an kasa magance abun na daidai ana iya cewa ita gwamnati wadda ta gushe ta yi kokarin cewa duk da ke an kai hare-hare har yanzu babu wani mita guda na kasar wanda ke hannun yan ta'adda suna shigowa daga kasar Mali su yi hare-haren su ko daga Burkina Faso ko daga kasar Nigeria amma cikin kasar ta Niger babu wani abu wanda za a ce ga wani wuri wanda ke wani kauye komin karamcin shi wanda ke a ce hannun shi yake kuma wannan shine ma babban kalubalen da ke ga ita gwamnati sabuwa da ta hau na ta tabbatar da akalla daga nan kin inda suka karba to kai ya kasance shekara biyar masu zawa lokacin da za a wayar talakawa an ja baya daga haka sai dai ci gaban da ya kamata a samu
wannan batu na hare-hare wasu suna danganta shi kamar da ba wa sabuwar gwamnati tsoro na cewar kamar yan ta'adda fa kusan sun gagari kwandila ne
magana ta ba da tsoro suna bisa ajenda su kuma da gurin da suke son su cimma na su kafa kasa su kafa daula tunda in ka diba abubuwan da ke faruwa cikin yankunan sun kama wani bangare na kasar Burkina Faso wanda ke yana hannun su a kasar Mali kasar ba ta kulawa da kusan yadda kashi 60 na kasar ta in ka diba cikin bangaren Nigeria akwai wannan matsaloli na wasu yankuna wanda suna hannun yan ta'adda yankin da ya musu saura har yanzu kasar da suke son su kafa wani abu ciki ita ce kasar Niger kuma ita ta zamanto tsaka kuma ita ce har yanzu ta gagare su to wani abu ne wanda za su ci gaba da takaimi akan su ga wannan gurin nasu ya cika
a hannu guda wuraren da suke fama da matsalar tsara in ka duba za ka ga duka akwai dokar ta ɓaci a waɗannan wurare amma kuma ga wannan matsala tana tare da faruwa shin me kake ganin ya jawo hakan shin jami'an tsaro da suke aiki ne ba sa yin aiki ne da ya kamata ko kuma dai wani abu ne a ƙarƙashin ƙasa
to gaskiya fi sabilillahi duk wata magana wadda za ta iya cewa jami'an tsaro na jamhuriyar Niger ba su aikin su yanda ya kamata gaskiya babu gaskiya a cikin ta saboda in ka diba ga raunin kasar na tattalin arziki ga talaucin ta da hwadin ta wadda ita ta yi kowace kasa hwadi cikin yankunan kuma har yanzu suka kare kasar babu wani bangare na kasar da ya shiga hannun yan ta'adda nan ina ganin suna kokari
Al-Qasim Abdulrahman kenan wani mai fashin baki kan sabgar tsaro a jamhuriyar Niger. Azantawa su da wakilinmu Bashir Ahmad Gasau. To idan muka sake komawa Najeriya duk da cewa ayyukan yan bindiga sun lafa a jihar Sokoto musamman a yankin gabashin ta sai gashi a cikin watan azumin nan yan bindigar sun kai wasu hare-hare a karamar hukumar Raba da Borno inda akalla mutane 9 suka rasa rayukansu. Kuma yan bindigar suka yi awon gaba da wani ma'aikacin gwamnati mai suna Abubakar Hardo daga Sokoto wakilinmu Abakar Tauba ya hada mana rahoto akai
sha biyu ga wannan wata ne yan bindigar suka afka a garin Narara da tsakiyar rana dake karamin hukumar mulkin Raba shigar su ke da wuya suka rinka harbi mai kan uwa da wabi wanda hakan ya sanadiyar mutuwar mutum 9 da jikitan mutum 5 waɗanda take aka garzaya da su a asibiti a halin rai kukwai mutu kukwai Yahya Abdullahi Gandi shine shugaban karamin hukumar mulkin Raba. Ya bayyana min irin katsuwar da yayi a lokacin da kuma irin matakan da za su dauka. Domin ya fama ta'addanci yan bindiga ruwa a Raba.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Matsayina na shugaban karamin hukumar Raba local government ban taba samun kariya ba irin wannan lokaci da aka kawo min wannan labari da yake shi na farko na shigowa ta office. Gaskiya ina jajanta ma wayannan mutane ina tausaya musu shi yasa da wansu haƙi muka shiga cikin rara muka yi musu jaji kan abubuwan da suka faru muka ba su na madan tallafi a matsayin karamin hukuma na abin da muke yawa sannan kuma mun dauki matakai na hulɗa da su jami'an tsaro domin su dau matakai na shiga da fita ko da yaushe da yake yanzu abubuwan na bandit sun ma wuce su yi da dare yanzu da rana ma suke yi kuma yadda suka shigo garin Lara kaga da rana ne sannan sun iske bayan Allah kawai suna al'amuransu da masu kiwo da masu ban ruwan gonaki suka yi talibin mutane wajen mutum tara suka kashe
haka ma bayan kwana shida da wannan hari na Abindiga su ha kai a garin Lara ta karamar hukumar mulkin Raba a ranar Lahadi misalin karfe 10:30 na dare wasu Abindigar suka yi da miki a garin Guntun Gida da ke a karamar hukumar mulkin Wurnu wadda makwabciya ce ga karamar hukumar mulkin Taraba da suka yi awon gaba da wani babban manajan kamfanin kera tebura da kujeri na jihar Sokoto wato Abubakar Ardo daga bisani suka nemi a ba su naira miliyan 3 a matsayin kudin fansa wanda ya kwashi kwana 3 a hannunsu daga bisani aka fanso shi a kawunan lamarin dai naji ta bakin shugaban karamar hukumar mulkin Wurnu injiniya Abubakar Arzika
to gaskiya lokacin abin ya zo muna sada sada sun haga yan banga da sauran abin ga ayyu musu cha to lokacin nan sun haka kashi wannan yaro din eh na dinawa ba guda ita kuma Allah kadari ta escape yare da sun kata da su gaskiya na Abubakar Ardo shi ma abin ya zo mun da tashin hankali wanda ya fara kira na ya fada min DPO sadda ya fada min kuma yace sun hita su gani ko da Allah na sa su abin ka sun samu report daga can Guntun Gida yace sun hita yace za su je su ga abin da suka yi wanda yanzan can zuwa kuma ƙarhe bai an yi sallah ya kire ni yace sun bi abin nan walaya kai da wata sun hita da motocin su sun hada da mu ba na abin ga amma kuma Allah bai kaddare sun kai nasara ba
har yanzu dai da sauraron na akaba akan lamuran tsaro a jihar Sokoto musamman ma a ƙauyukan da ke gabacin na Sokoto duk da hukumomi na iya kokarin su amma har yanzu kullun lamarin karta azara yake Abubakar Toba daga Sokoto Najeriya
to a gaida Abubakar Tauba yanzu kuma sai filin inda aka kwana tare da Rabi'u Sani Hassan
da aka kwana masu sauraro assalamu alaikum sunana Rabi'u Sani Hassan ta cikin shirin inda aka kwana A cikin wannan makon wasu rahotanni sun yamutsa hazo rahotannin da ke bayyana yadda kasar Amurka ta sanya ministan sadarwa da tattalin arziki na zamani a Najeriya Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami da hannu wajen daukar nauyin ta'addanci a kasar da cewa jaridin da suka wallafa wannan labari sun fito sun karyata kansu amma dai masu fashin baki na cewa idan babu rami me zai kawo ramin tabbas wannan lamari ya yamutsa hazo musamman a kafafen sadarwa na zamani inda masu dabdala a wannan dandali ke sharafin su kan wannan zargi ta hanyar yin waiwaye da tsaffi cikin kalaman na Fantami amma dai wasu na kallon wannan lamari a matsayin kalan sharri duk da cewa wani tsagin na kallon ita magana ai zarar bunuci ta cikin shirin zamu tattauna da Dr. Sani Sule Ahmad
in ka kula da labarin ki ta saboda ya fara daukar wani sabon salo ai zaka ga videos din da shi Malam Isa yake wa'azi akan munbari yana hudubobi yana fadan maganganu wanda suka yi kamar da maganganu na nuna cewa yana daga bangaren wa'ancan da ake cewa ɗan ta'adda ne to wannan shine ainihin abin da yake faruwa yanzu ba wanda zai iya ce maka eh lalle yana cikin watchlist din su ko ba shi dan su ma da kansu sun fito sun ce ba su ce ba
to amma akalla an dauki shekaru da yin wannan kalamai na Dr. Isa Ibrahim Fantami sai kuma gashi a wannan lokacin aka binciko su shin baka ganin hakan yana da nasaba da harkoki na siyasa a wannan kasa
to shi dai yasa da ma ake cewa mutun ya iya bakin sa ina ta bin abin da kike naga waɗansu suna cewa ai lokacin da yake yin wannan hudubobi da wannan kirayi ya kai shekara 30 saboda kashi ba yaro bane ya kamata a ce ya sani kuma a lokacin ya je university har yana da masters degree wata nan muna jin ma karshen ta har yana da PhD saboda haka akan menene wannan yana nuna mutane cewa harkanin ta abin da kike cewa social media wannan harkar sadarwa ta zamani din mutum sai ya iya bakin sa zaka iya magana yanzu wannan magana da muke da kai za a iya aje ta sai ban shekara 10 nan gaba ko 20 na taka wani mataki sai a dauko a ce ai kai kace kaza lokacin na farko kenan na biyu da yawa sun fada kuma tunda mun san Najeriya ce haka din yana da yawa maganar wannan linkin din national id card da aka ce za a yi da sim card wannan abu ne wanda idan aka abu ne na ci gaba mu muna yawo kasashe mun gani mun jazzagaya mun gani a duniya babu inda zaka ji idan ka sai sim card kana siya in ba ko ne kai dama international passport din ka za a karba idan karatu ka je Sudan ne kai za a karba matric number ka so duk inda ka je kai wani abu isa mata wa dauka addanna kai za a ga hotonka da waya da location ka da address kana zo ne za a zo a tafi da kai so da kai duk wani magana da ake cewa ta addati ta wani banditi ta waye idan aka yi linkin wannan national identification number din kuma idan aka yi ta successfully ta gama ta samu nasara to magana bibiyan mata tashi daga aiki
mallaka kana kallon wannan tsarin hada katin din kasa da layin waya kana kallon shine yasa ake mai wannan bita da kulli
akwai yuwar haka saboda kamar yadda shi shugaban kasa yake fada yace yaki da cin hanci da rashawa idan kana yaki da shi ma ya kai ke to yanzu da babu wannan link din ana tayin abubuwa a karbi sim card aje ai ta'addanci kana kallon dai abun da yake faruwa a Najeriya wanda ana kyautar da san cewa idan wannan abun ya samu nasara a gama to magana wani ya dau waya ko a wani je wannan to magana fa ta kare duk motsin da mutun ya za a ganshi da an taba za a ga waye shi a ina yake shi ma ya registration a wani gida yake waye ma ubansa saboda haka kuma a cikin wannan harka ta sace-sace mutane da ake yi da su harka Boko Haram nan kana ji kwanan nan ma an kama mutane har da yan canji na gani a jarida tun daga Dubai aka kama wasu yan Najeriya aka daure aka sako yanzu aka ce wanda suke sponsor terror din nan da wannan harkar ta'addanci to idan ko aka yi haka bankaɗe-bankaɗen da za a yi mutane da yawa manya za su shiga ciki kuma ta inda za a iya kama su simply ba wata matsala shine ta wannan harkar ta idan aka yi linkin national identification number din nan da kuma sim card ya rige na shugabancin kasa saboda tun wajen shekara hudu suke gaya mana sun san wanda suke sponsor din yan ta'adda amma haƙi ne na yan kasa su san su waye har yanzu ba faɗa mana ba ko yanzu ma da aka ce an kama wajen mutum wai 100 wanda suke sponsorin taro an faɗa su waye
iya shirin kenan mu kasance da ku a wani makon
To tun a farkon shirin kun da cewa wani rahoto da sashen binciken kuɗi na kotun kolin Faransa ya fitar ya bankaɗo wasu matsaloli wajen bibiyar yadda ake tafiyar da taimakon kuɗi da kasar ta bayar a yankin Sahel yayin da a jihar Kaduna Najeriya aka halaka dalibai ukun nan cikin waɗanda 'yan bindiga suka sace daga wata jami'a mai zaman kanta a kasar Amurka ƴan Republican a majalisar dattawa ne suka gabatar da wani kudirin sama da dala biliyan 500 domin gudanar da ayyukan raye kasa To anan zamu ja labulan shirin a madadin dukkanin wakilanmu da kuka ji muryoyin su da ma waɗanda suka tallafa shirin ya zo gare ku Kabiru Zubairu Burnun Kudu shine shugaban sashin al'amuran yau da kullum Muhammad Bello Dabai da na tsara na gabatar nake cewa Ramadan Mubarak